أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، قائد الغر المهجرين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، ينقام مسلمي وأنت تكهلت وننظري مسلاة مدينة التقوى أركشن هدي الرسول فونديشن for Islamic Thought and Culture College wanda yake nan arewacin anguwar sarakuna cikin Salmanu. Ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin falalarsa da rahamarsa ya kawo mun wannan rana mai tarin falala, mai tarin albarka da muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma wannan shekara ta hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta 1338. A yau ranar Asabar wanda yi daidai da 27 ko ga watan 5 miladiyar Isa alaihi salam 2017. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan masallaci. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan shekara wanda a wannan shekara za mu ci gaba ne da tafsiri a cikin surar da muka tsaya a kanta, suratul Baqara aya ta 231. Samun riskan wannan wata ba ƙaramar falala ke gare shi ba. Abu da ya kamata mu gode wa Allah ne subhanahu wa ta'ala a kansa cewa mun samu kan mutum wanda Allah ya kawo su wannan wata, wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake addu'a idan ci abin ya shigo yana cewa Allahumma barik lana fi ramadana fi sha'ban wa ballighna ramadan. Allah ka mana albarka fi sha'ban, ka kai mu wata ramadan. To ga kuma Allah ya kawo mu kyauta ba tare da mun yi wani aiki ba. Kuma inda nake son sanatar da musulmi gaba daya, wannan wata da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake so Allah ya kawo shi wannan wata, duk da Allah ya gafarta masa komai da komai inda ma zai aikata wani abun da ba haka ba, balle bai aikata ba. Koyarwa ne gare mu cewa wannan wata wata ne fa wanda yake shafe mutum duk abun da ya aikata na zunubansa a shekarun baya. Kisa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya tsayar da watan Ramadan to inda mata take kada miji in ji Hausawa me sai ke cewa haka Hausa suke faɗin haka saboda wai inda ake ganin arhan shi ne kuma ya zamanto ya fi tsada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama Ramadana gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to daga rafasa ta yi yawa da kowa sai ta yi inda tawa kuma an ce wanda ya yi azumin Ramadan ko da yake akwai lafazin da ya zo da sigar siyam din amma dai ga sharuɗan da suka biyo baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanan sannan kuma ya ce wahati sabat kuma ce bai ce man sama ba ya ce man kama man qama ramadana qama din nan wasu suka dauke shi a matsayin qiyamul layli ne ba haka kawai bane fassarar wurin mafi yawancin malamai qama din nan ma'anansa ay al-qiyamu bis-siyami kama yanbai ka tsaya kai azumin yanda ya kamata ay azumi to shi ne matsalar wanda muka yi ce Hausa ta ce inda mata take kada ne saboda me in kana so ka samu wannan gara fasa ka ji sharuɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'im laysa min siyami illa al-ju' wal 'atash da yawa mai azumi bai da komai azumi in ban da yunwa da kishirwa saboda ne sama walam tasum ainuhu wa ainahu sama walam yasum famuhu sama walam yasum wa lam tasum udhunahu sama walam tasum yadahu sama walam tasum qadamahu sama walam yasum batnuhu ya ya azumi amma idanuwansa ba su yi azumi ba wanda abinda aka hana kallo da idanuwan yana kallo ya ya azumi kunnuwansa ba su yi azumi ba kada kadan banza da hole holen banza kunnuwansa suke ji ko kuma a'a ya zauna wurin hirar annabi manki da zagin mutane kunnansa na jin wannan ko kuma sama walam yasum famuhu bakinsa bai bar alfasha ba bai bar qaulul zuri wal amali ba bai bar fadin ƙarya da aikin ƙarya ba ko yayi azumi hannunsa ba su yi azumi ba saboda abinda annayen aka haramta mu taba yana tabawa da hannunsa ko yayi azumi kafarsa ba ta yi azumi ba dan yana zuwa da kafafunsa guraren da ba a halatta masa ya je ba to kaga wannan yayi azumin Ramadan amma bai yi ba yana cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya da komai cikin azuminsa sai yunwa sai kishirwa bai da komai cikin azuminsa sai yunwa sai kishirwa saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma sai ce rubba sa'im laysa min siyami illa al-ju' wal 'atash to me yasa ai da yace ai kafin yace gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sai da yace imanan kuma zai ce kama ramadan ya tsayar da ramadan yadda ya kamata a tsayar kuma yayi haka imanan din imanin sa da cewa watan ramadan din nan azumin sa daidai ne da lada da tun da falala kuma wajibi ne wata saban kuma ba dan a ce yayi ba yana yi ne kawai dan yana neman lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine azabarta maka abin da ya kamata da zunnin sa. Dan haka yana kira ga al'umma mu tsarkake niyyar mu, mu yi azumi irin wanda bayin Allah na gari suka yi bayani yanda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi, azumi na neman lada, azumi da zaka nesanci kan nesanta kanka daga dukkan abubuwan da aka hana. Wannan fa abu ne da aka halatta maka, aka ce ka bari, sannan ya zama azumi. Ko wai ana ma cin abinci, wai ana maka tarawa da iyalinka, wai ana maka shan ruwan halal, ba wanda ya ana maka waɗannan halal ne. Aka ce ka nisance su dan ka samu yardan Allah. To sai kuma kai ma baka bar ma abinda aka haramta ba, sai ka bar abinda aka halalta amma baka bar abinda aka haramta ba. Saboda haka mutane su fahimci wannan. Saboda haka lallai ne mu raya wannan wata da zikirori, kai ta tasbihi, kai ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ta hailala, kai ta istighfari, kai ta karatun alqur'ani, ko da kana office, ko da kana wurin aiki baki ba a aiki da shi, mafi yawanci ana yi da hannu ne da wasu abubuwa, bakin kan ya samu lokaci sai kai ta tasbihi, ko da babu wani abu a hannunka, aiki ya hana riƙe wani tasbihi ko wani abu, sai kai ta tasbihi, kai ta istighfari, kai ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Tarawa za a yi, tarawa za a yi, kuma ba a ce ga irin yanayin da in ka yi shi za a baka, in dai ka yi za a baka lada. To abin da aka ce za a tara in ka yi da yawa za a baka lada, yaushe za ka yi sakaci a kai? Yanzu da za a ce mana duk wanda ya yi salatin annabi ɗaya naira 50, ba ga mutane suna ta ƙoƙarin yi saboda ya san yawan abin da yawan abin da zai samu. Ko haka Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada misali, yace a zamanin sa ne kuma in sahaba yace yanzu da wani ya san da asusuba in yayi sammako zuwa masallacin nan zai samu tsokoki guda biyu da ya zo bai makara ba. Kaga a ce Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al insan mutum da ma mafadaici da tuntuni, akwai shi da son alkhairi, ashqatun ala alkhair, haka yan adam suke, musamman wanda ba su son bin Allah, cika son alheri amma ba son aikin alheri. Saboda haka wannan wata abin da zamu tarbe shi da shi kenan, tarbe shi da ikhlasi, kyautata zamantakewa tsakaninmu da Allah subhanahu wataala, kyautata tsakanin zamantakewa tsakaninmu da iyali, musamman mata ina musu nasiha, watan da zaki kwashi lada da albarka a wurin mijinki ta hanyar kyautata muryiya, kyautata biyayya, kyautata mu'amala. To amma abun mamaki ƙarshenta wai sai ya zama watan da ya zama bala'i, watan mutuwan aure, kafa sharuɗan wasu abubuwa da babu inda shari'a ta ce a yi. Musamman yanzu nake ina wannan nasiha musamman saboda na san yanayin da muke ciki yanzu na kuncin rayuwa a ƙasar nan, rashin wadatar hannu. Ita sai an yi canjin abinci, so inda hali za a yi ai, in babu fa sai an kawo kayan marmari, sai an yi kaza, sai an yi kaza, to ba sai da hali ba in babu fa. Kuma watan nan wallahi ba na wannan ba ne, ba watan shagulgula ba ne, ba watan shaye-shaye ba ne na zaƙi, wata ne wanda aka ce ka rage cin abinci, amma shaitan ya zo ya zuba mana wasu wato tarakunansa, ya aka mai da abun shan ruwa kaza, nan ce ɗan cin ɗan dabino, ɗan shan ɗan wani ɗan ruwan ɗan wani abu mai ɗan sanyaya zuciya kawai. Amma sai ka ga ana neman aiki, an yi soye-soye, an yi dafe-dafe, an yi menene abinda mai gidan baya da shalin yin sama kafin azumi, an zo an ce da azumi kuma abinda ake bukata ce, to kaga an samu matsala. Saboda haka lallai ne mata su nemi lada a wurin Ubangiji, kada wannan wata ya zama miki watan farin lada, watan da ake samun gafarar Allah, ke kuma ki tashi da fitina, Allah ya sauwaka. Saboda haka na nasiha wa ƴan uwanmu, kuma masu sauraro na tafsiri
wajibi ne su yi tarbiyyar sauraro sauraron magana kawai malamai suka ce ta'allam husnal istima'i kama ta ta'allamu husnal kalami ka koyi kyakkyawan ji kamar yadda kake koyon kyakkyawan magana yadda kake tsoron ka yi magana ta fita hanya ya zamanto an kama ka da laifi to haka wajen sauraron wasu ma ka saurare su kyakkyawan sauraro kar ka je ka fassara abin da ka ji sabanin abin da ake yi in ba haka ba za a samu matsala da yawa zai zuba a maimakon ka ciri ba baka yi baka ciri ba ba dan baka fahimci me aka koyar ba malamai suna ce la tasallan sabab al-kalami wa qatahu wal kayfa wal kam wal makana jami'a kar ka man kar ka rakkana gaban dalilin da yasa aka yi magana shi yasa alqur'ani yake da asbabun nuzul dalilin da yasa aya ta fara fara dubawa saboda yana yiwuwa inda dalili kaga watakila wani abu zai zama wannan abin zama sususi da wannan dalilin watakila ko kuma ya zamanto sai an dubi dalilin sai a irin wa'annan irin wa'annan dalilan ne za a bada wannan ayan hukunci za a saukar da hukuncin wannan ayan a kansa wani lokaci ne wannan aka yi wannan magana to har qur'ani yana bukatar wani lokaci ne wannan aya ta sauka saboda zai yiwu abinda kake ta magana a kansa ga baki ɗaya ma bayan shekara kaza an saukar da wata aya ta yi nasin wannan saboda ka san wancan hukunci da wannan wanne ne ya riga wani domin wanda ya zo daga baya ya yi nasin wancan wanda ayan ta zo daga baya ta nasin haka ma magana ban fi yauce aka yi magana mutumin da ya yi magana yauce ya yi magana bayan ta wani magana ya yi baka sani wal kai ta yaya aka yi magana ba lallai ne a cikin qur'ani sai an masa wannan salon ba amma dai wannan ina magana ne akan masu sauraron magana da masu yin magana ba wai bawabi shar'iyya na tafsiri bane wannan na magana ne na dauko nake dan buga misali da na tafsiri shi kan ta yaya aka faɗi magana sigar magana hattone shi na magana daga muryar da aka yi ga magana yana canza ma'ana kamar yadda wani malami yake cewa in an ce a tsayar yana faɗa shi ma ya sha faɗan wannan in an ce a kashe makiyaya sai mutum ya ce a kashe makiyaya misali sai mutum ya ce a kashe makiyaya to an rage an rubuta a takardar duk ɗaya ne a kashe makiyaya da a kashe makiyaya iri ɗaya ne ko ba haka ba amma yadda za a karanta shi fa makiyaya sautin ƙasa yake makiyaya sautin sama yake to kaga in baka lura da kaifiyar yadda aka yi lafazin ba za ka iya bada wani fassara to haka har ayoyi suna da mutashabihatin lafziyya wanda lafazin kamar iri ɗaya ne amma abinda suke nufi ba ɗaya ba ne kamar aina yanzu za ka samu ainu ainu da yawa a cikin larabci akwai ainu na ido akwai ainu na ruwa maɓuɓɓugin ruwa akwai ainu na ɗan leƙen asiri duk ainu ne ainu ake rubuta to duk irin wa'annan suna nan tare da mai sauraron siri ya yi sauraro da buɗaɗɗiyar zuciya da basira da hankali ba hauma-hauma sauraron sama-sama Allah ya samu gani matafsiri ana yi ne don neman yardan Allah koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi manzon Allah da zona ya an ja masa aya ya fassara wa irin yadda muke yi sifar yadda muke yi amma dai Jibril ya zo masa a wata Ramadana su maimaita abin da aka saukar a wannan shekara ya ji sannan ya koma har da ya zo masa a shekarar ƙarshe mun sallar ta ce to wannan yana nuna masa alamar mai yiwuwa ba zai kai shekarar ba ne ba kuma haka ya faru saboda haka ana yi ne don Allah don neman yardan Allah a daina ɗaukar tafsiri a matsayin wani abu da ake yi don tara abin duniya ba don haka ake yin sa ba kira ne zuwa ga Allah fassara zancen Allah ne subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya magana akan abin da Allah ya faɗa ba tare da ilimi ba ya nemi wajen zaman sa a wuta kamar yanda yake wanda ya masa ƙarya da gangane ne zo wajen zaman sa wuta haka yake wanda ya fassara zancen ubangiji ba bisa ilimi bai ne ne wajen zaman sa wuta to da yawa za ku rinka sauraron tafsirai iri iri lalle sai mun sa hankali da yawa in kana sauraro za ka fahimci akwai matsaloli amma dai babban abin da ya kamata mutum ya sani shine ji tsoron Allah ya san zai gamu da Allah ya ajiye ra'ayinsa ya ajiye son zuciyarsa ya ajiye kungiyancinsa ya ajiye ko menenensa ya fuskanci menene Allah yake so a gaya wa mutane ya gaya mu ko ya masa daɗi ko bai yi masa daɗi ba wannan shine manufan tafsiri wannan kuma shi ake bukata ga masu tafsiri na jan hankalin ƴan uwa masu fassara alqur'ani su tsoron Allah fassara shi bisa ga abin da ya yi dace da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana alhamdulillah har yanzu duk da tsuncin da ake ciki mun samu ɗaya daga cikin bayan Allah na gari wanda ya ɗauka mana nauyin biyan tafsirin wannan masallaci wannan zawiya tamu. Wasu da yawa daga cikin abin da ya kamata a biya kusan ma abin da ya wuce rabi na biya arfi ma shi ma an samu gudumawoyi daga wurin mutane daban-daban wanda daga baya insha Allah za a ji wanda shi ma insha Allah yana nan na biya arfi ma yana nan na gulaf FF din ma da ake sawa yana nan bisa ga yardan Allah muka samu wannan Allah mun gode maka wayanda suka yi wannan gudumawa kuma Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa ya zama musu kariya daga dukkan fitina Allah ya sa musu ya zama musu buɗi a rayuwarsu duniya da lahira Allah ya sa ya zama dalilin shigansu aljanna albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya mun sha Allah mun zo nan da bamin manzo ta faɗi wayanda suka taimaka wajen gabatar da shi wannan tafsiri a gidan redio. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. ولا تمسكوهن ضرارا لتأسدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرهوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء إذا كك سكماتا فبلغن أجلهن سك كي أجل كارين ورئدس واتو إن كك سكماتا دل سكماتا ركو ما تنكشين ذاك سيلون كك سكماتا saboda kawai ana neman maza idan wani abu ya faru tsakaninku da matanku ko wane ne ya faru tsakaninka da matarsa shine aka haɗa gaba ɗaya da matanku ko wane ne wata matsala ta faru tsakaninsa da matarsa ya saki matar sai kuma matan ko kowace mata da aka sake ta ajalinta ya kawo ƙarshe to an ce balagana ajalahunna sun kai ajalinsu amma asalin ma'ana kidna an yablighna ajalahunna sun kusa su kai ajalin domin in sun kai adalin illa ta kare ba magana rikewa in sun kai adalin illa ya kare ba magana rikewa to sai aka ce in suka kai adalin anan in suka yi kusan kare adalin fa amsikuhun bi ma'rufin idan kana da nufin dawo da matar ku ci zargaba da zama da ita to kafin idda ta kare ka dawo da ita kuma ka rike ta ta hanyar ya kamata wannan shine abin da ake wannan aya ita ce ba da daman cewa mutum ya koya yi koyon matansa in ya kace ta in dai sakin bai kai saki uku ba ka yi mata saki ɗaya ko saki biyu to kana da daman ka dawo da ita shine ma'anan amsikuhunna bi ma'ruf in za ku dawo da ita kuna sha'awar dawo da ita ku dawo da ita amma in kun dawo da ita kuma ku rike ta riko mai kyau ba wai ku dawo da ita kuma ku rinka wulakanta ta wato kar ku bar idda ya kare ku dawo da ku rike su ta yi kuma aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma in ka san ba za ta bari ku zauna zaman da ya dace ba barka idan ta ya kare ta tafi kenan ta zama ba'ina ka sallame ta ta hanyar da ya kamata ba sallama wulakanci ba mai wa mutum ya ce to me sa aka kawo maganar sallama a nan ai ya riga ya fice ta abin da ya sa aka kawo maganar sallama a shari'ar musulunci in ka saki mata ba ta bari gidanka tana zaune a gidanka tana ci a ƙarƙashinka tana sha a ƙarƙashinka har ta gama iddan ta tukunna sannan ta kwaita kayan da ta gidan wannan kuma duka Allah ya yi ne dan sha'awar cewa mai yiwuwa zaman sannan ta gyara hali ta ji nadama ta yi sanyi ta suka lanƙwasa ta fara maka gaisuwa na mutunci da nuna nadama ta zargin da ta karaya ka fahimci cewa lallai yanzu ta gane kuskurenta ka dawo da ita ko kuma kai da kai ne mai laifi ka fahimci laifinka ka jikinka ya karyo gumi ya karyo maka ka ce to yanzu wannan in muka rabu da ita ina zan samu mai hali irin naka da kaza kaza da kaza kaza ka yi nadama ka ji bolan laifi ka nemi hanyar kuma ka dawo kisa dan kar ma ta maka fauci sai aka ce ba sai ka biya ta dace ba sai ka nemi izinin ta ba ba sai lallai lallai da izinin ta ba za ka iya dawo ne tunda sakin nan na kome ne wala tumsikuhunna ziraran litatadu kada ku rike su da nufin cutarwa dan ku ta'addanci wato ka nemi dawo da ita don kara mata tsawon idda shi ne ma'anan kar ku rike su domin cutarwa don ku yi ta'addanci wani daga cikin mutane ne ya ce wa matarsa ba zan sake ki ba ba zan zauna da ke ba ba zan sake ki ba ba zan zauna da ke ba sace yaya yace sai in tanki ya kusan karewa sai in dawo da na dawo da ke kuma kina nan kina nan sai kuma in sake sake shi ne Allah ya ce kada a yi kar ka ce ka dawo da mata don ka cutar da ita ta hana ta ji ta aure kai ba sun zama kake da ita ba ta gama iddanta sauran kwana ka dan ta fita da iddanta ka ce ka dawo da ita in ka ce ka dawo da ita kuma ta sake daukan wataƙila ka kwanta ku zauna tare da ita ta zuka sai kuma ka sake ta ta sake daukan wasu kuma watanni don cuta Allah ya ce kar ku yi haka ko kuma kar ku rike su da nufin cutarwa ba ta wannan hanyar ba shi ne malamai suka ce da yawa wanda shi kifin kar wani a wani matar yake yi sai ya ce ya dawo da ya dawo da ita kuma zan baya ba ta hakokin ta baya zaman abin da ya dace da ita sai ta zama haka cikin wulakanci to kar ku yi haka kar ku yi haka rike ta rikon da ya dace in kun san za ku zauna da ita sun ku san kuma zaka da ita ba ku sallame ta shine Allah yake kar ku rike su dan tutarwa dan ku yi ta'adda wa man yafa'al zalika wanda bi ya aikata haka wato rike su dan tutarwa fa kad zalama nafsuhu ya zalunci kansa in kai haka kana gani kaman ka cuce ta ne Allah yake kuma cuce ta ba kanka ka cuce me ma'anar kanka ka cuta zaka je lahira Allah zai karba maka haƙƙin wasu na wasu abubuwa ba suna mantawa da lahira suna mantawa da lahira to Allah yake kai in cutar ne zai kai ta cutar in ka cuce su kanka me ya kace su kanka domin sakamakon cutar da ta muku kanka zai koma wala tattakizu ayatin lahi huzwa kada kuma yadda ayoyin Allah abin ilgin wato kada ku rinka sake mata sama da saki daya kamar yadda mafi yawancin malamai suka faɗa kada ku rinka sake mata sama da saki daya sai suka ce shine abin da ake nufi da la tattakizu ayatul lahi huzwa kamar yadda aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Abu Darda ya ruwaito mutum yakan saki matarsa a jahiliya sai ya ce na sake ki ne da wasa na matan na suke wa ana la'ibu na sake ki ne da wasa ba nufin sake da shi mutum yakan kanta baiwansa ya ce na kanta ki ne da wasa ko ya ce na aure ki ta ɗauka ka aure ta ce na aure ki wasa nake yi sai wannan aya ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tallaka aw harrara aw nakaha aw antaha fa za'ama annahu la'ibun wa huwa jiddun ma amar ya ruwaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi saki ko yayi yanci ko ya aura ko yace ya aura daga baya sai yace wasa yake yi to gaskiya ne abu ya tabbata ko ya so ko ya ki haka ya tabbata Abu Isa ya ruwaito Isa daga Isa dan Yunus ya ruwaito daga Amr daga Hassan daga Abi Darda ya sake kawo irin wannan hadisi ya zo cikin muwatta na Imam Malik cewa wani mutum ya ce wa Ibn Abbas na saki mata ta saki 100 sai Imam Malik ya ce o me kake nufi sai yace wa imamu sai ya tambayi Imam Malik yace me kake gani kai yace wa imamu me kake gani na saki mata ta saki 100 to me kake gani game da aure na inda irin fatawar nan ne na yan dagaji me zai ce saki 100 ne da goma ko ba haka ba to ba haka Imam Malik yace ba sai Imam Malik yace Ibn Abbas ya ce ta saku daga gare ka saki uku ta saku gare ka saki uku matar da ta ce ta saka saki 100 a cikin 100 an ɗebi nawa an ɗebi uku kaga bai ta ɗauki ɗaya ba ko kamar yadda aka ruwaito daga Imam Ali kamar yadda sai dinna kamar yadda Imam Ali ya faɗa kamar yadda aka ruwaito daga Imam Ali Imam Ali wasu kuma suka ce kamar da aka maito daga Ibn Abbas ya ce ta saku gare ka da saki uku saki 97 istakarta biha ayatin lahi huzwa an gane mun kwashi uku daga cikin sakinka sauran 97 kun kamai da ayoyin Allah a bin izini wato wannan aya fassarar wannan aya wanda ya fice matarsa 100 saki uku ya tabbata sauran saki 97 ka yi izini da ayoyin Allah saboda Allah ya ce wala tattakizu ayatin lahi huzwa kar ku mai da ayoyin Allah abin izini ka mai da ayoyin Allah abin izini ka mai da aure da Allah ya ce fankihu ma ɗaba lakum minan nisa waye ya ce aure Allah Haka ka mai da ayat Allah fa kuma da balakum minan nisa'i ka mai da ita abin izini kace ta yi aure da shi ko idza tanasun nisa'a fa talliqu wala li iddatihinna kai saki na wasa ka mai da ayat Allah izini dan haka wanda yace ya saki matarsa saki uku ko sama da uku shi yasa a mazhabin Imam Maliki bisa ga wannan hadisi na Ibn Abbas tabbatar da cewa ta saki uku babu wani kankara dara kudin ya fitar daga hadisin Isma'il dan Umayya al-Quraishi daga Ali qala yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam oh sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum dallakal battata ya saki matansa saki uku فَغَضِبَ لِمَنْ زَعَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوشِي وَقَالَ يَتَي تَتَّكِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا كُمَّي لَآلِينَ اللَّهِ كَنَا أَبِنْ إِذْكِلِي أَوْ دِينُ اللَّهِ هُزُوًا وَلَئِبًا وَكُلِّئِ الدِّينِ اللَّهِ كُلِّئِ الدِّينِ اللَّهِ هُزُوًا أَبِنْ إِذْكِلِي كَنَا wala iban kun mai da shi abun wasa kenan man tallaqal batta alzamnahu salasan wanda yayi saki uku to mun nizanta masa uku sa la tahibbu lahu hatta takiha zawjan ghayru bata Allah ta gare shi ba sai ta auri wani miji baki ba to ko da yake wannan hadisi yana da dan matsala domin da ya samu cikakkiyar inganci da babu wani ijtihadi na cewa in mutum ya saki matarsa uku ta saki uku to amma akwai hadisai da dama wanda suke karfafa shi musamman hadisin da ya gabata nan na Abdullahi ibn Abbas sahihi ne shi baya da matsala kuma an rawaito daga Aisha cewa mutum yakan kasance sai ya saki matarsa sai ya ce ba zan bar ki ba ba kuma zan sallame ki ba ba zan bar ki zauna da ni ba kuma zan sallame ki ba in kin gama idda sai kin kusan gama idda in dawo da ke sai wannan aya ta sauka wala tatakiru ayatul lahi huzwa dan haka malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan gaba na la tatakiru ayatul lahi huzwa wanda tana warware matsaloli da yawa zamu bi ta insha Allah dalla dalla matsalolin tunda mun ci dama nan tafsirin mun makaranta ne ba na sauri bane makarantarwa ne kuma mun ji karantar da talibin mu domin yanzu akwai babbar matsala da ta taso har wasu miyagu zamu iya cewa daga cikin masu fatawa suna kokarin hallatta wannan kaman ce dan tin da ya faru a wasu makarantu wai an yi aure kawai wata yarinya kawai ta je makaranta sai a ce sai wani su haɗa baki wai ta kawo ta daki wai an ɗaura mata aure to na ji wasu suna ta kokarin ta ai wai abin yana da asali a shari'a to wannan babban kuskure ne dama matsalar kenan wanda tuntuni malamai suke kokarin toce ta wasu wanda ba su da kyakkyawan miki su kuma suke kokarin buɗe ta to dama an buɗe ta abin da zai faru kenan duk inda aka bar wannan fatawoyi da ba su da dawabi ba su da ka'ida ba su da doka ba su da madogara mutum ya ce bai da wata madogara bai da wata mazhaba bai da wani matakiya to karshen ta abin da zai kai gare shi kenan yanzu tana nan yarka ta tafi makaranta ba a tuntube ta ba komai ba sai ta kawai sai ta je wai ta yi aure da wani saurayi na ce ai ko wani dan babban ta ko wanda a makarantar yaro ne ma bai fita an ta ko ma bai kai ta ba sai an ce aka tuntuba kuma ta ce ta alice to ga ce alhamdulillah a'udhu billah alhamdulillah kuma a'udhu billah bala'i alhamdulillah hanya ne da yayi matsala ta kullo cewa mutane su rinki haɗarin buɗe kofofi mai irin wa'ancan mutane da mutum zai zo ce mace tana iya auren da kanta duk irin wannan ne ƙarƙashin wannan fatawoyin ya tuka ake samu irin wannan matsala mutum ya ce mace tana iya auren da kanta saboda ya ji ya nuna ga wasu fatawoyi marasa asali ko wani mutanen da suke sun fantsaye sai ya dauko yazo saka shi a cikin al'umma sai kuma al'umma ta rinka ganin kamar an samu wani sassauci to ana nan bayan ke tsaro sai abin ya dawo zai yi bakaya da zai zama bala'i wa al'umma kuma ta rasa inda za su fata to irin wannan duka wayannan abubuwa duka yana daga cikin ittikafi ayatul lahi kulluha aure ba wali ita ta wanda ya aure ba wali ita ta ayatul lahi kulluha wanda ya aure ba ta daki shi ma ita ta ayatul lahi kulluha su za mu ga abin da malamai suka ce yawa malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan aya kamar yadda abi dawo da ya fitar daga abi huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu jidduhunna jiddun wa habluhunna jiddun abu uku gaskiyansu gaskiya ne rahalsu ma gaskiya ne annikahu wa talaqu wa raj'atu aure da saki da kome aure ba wasa cikin sa in ka ce na aurar maka ko da wasa ko ba an ba ta sadaki ba ta riga ta zama matar mutum yanzu ko sai a ce a ci sadaki in ka ta daina ta a ci sadaki a ce a kawo sadakun misali irin sawa da irin sadaki ya kamata a bata cikin to da ko da wasa sai ka ce na aurar maka aurar ba wa talaq saki ko da wasa yanzu mai sauke ta ce yanzu ba da zaki iya take imanin ko take nan gani sai kace na take ciki ke ba saki ya tabbata ma wa a tara ah da wasa ne ke ki ah ya tabbata ba wa war raja'at da komai kome kace na dawo da shikenan ta dawo ah da wasa ne ke ta dawo yanzu dai kan aure na biyu ya shigo in kace ka sake sake ta take biyu ya tabbata sauran daya da me wa wani ne dauka ai wasa ne to a su inda kun ta dai ban dawo ita ba to ta tafi yanzu kan tafi to ba ta tafi yanzu kan bane da ta yi daya yanzu ta tafi kuma ya zama na biyu saki ya zama biyu saboda shi ya tsaya tsakani har wai to daga Ali ibn Abi Talib daga Ibn Mas'ud haka nan daga Abi Darda dukkan su alu suka ce salatun abubuwa uku la la'iba fihinna wannan lafazin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan sahabbai ne suke fassara ma'anar wannan lafazin abu uku babu wasa a cikin su walla'ibu fihinna jaddun duk wanda ya wasa a cikin su to yayi da gaske ne annikahu aure wa talaqu da saki wal itaqu da yanki kace mu ba wannan lafazin da su cikin a da wasa nake ina magana ta ru to malami suka ce ai al-ma'ana la tatruku awamir Allah kad ku bar umurnin Allah da yake muku muqassirina kuna masaita cikin bin wannan umurni la idina kuna masu wasa da wannan umurni na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku suka ce me ni'imar anan ni'imar aka ce na musulunci ɗaya ke na biyu aka ce bayanin hukunce-hukunce ka san yadda za ka samu mafita idan matsala ta taso maka shi ma ni'ima ne na uku ba ku daman ku auri mace ku ba da sadaki ku zauna da ita ni'ima ne na huɗu saki abu gabal halali ila Allah ya salat mafi abin kyamar halal a wurin Allah shi ne saki amma ni'ima ne sai yanzu da ake bala'i in mata ta gallage ta karfi da ake ba daman ku take ta ku zauna har abada ka ji ga cikin kowa ko ka shiga ba ni'ima ne ita ma saki a wurin da Allah ya kawo ni'ima ne ita dai kara mai in ce na cutar da ita na gallaza mata ce ya sake ta inda babu haka ba sai duk yanda dai dai zai zauna da mutunci a zalimi yake duk wannan ma ni'ima ne ko to kuma wannan ni'imomi kan su zama abun wasa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal hikima ku gode wa hikimar da Allah ya kawo muku shine bayanin Qur'ani ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ake cewa mata hikima ai as-sunna sunna abin da ake nufi da sunna abin da ya fito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a wurin malamai ne na usul wato أقوال النبي وأفعاله وتسيراته أبو بند النبي يفعل أبو بند النبي يأيكتا أبو بند النبي صلى الله عليه وسلم يتبت واتقوا الله والحكمة يئذكم به ألا ينامك وأزينا سورة تبتكو كرق ساقا من كنتو كنتنسا واتقوا الله في عيسى وألا ألم أكتني أن الله الله عليم وتني بكل شيء أبو بند في أيكتا وكتير إن شاء الله أن الله مطيع ومن مكفى ذلك الله يبارك لا تنسى واذكر ان مكفى الله ياتي منا وقل قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفر انه الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امر وارتاح لما انت وانا استعيذ بالله لا اله الا انت وحدك المستقيم على اله الكريم في هذا الذي وانا اذكر بذلك امك الحمد لله كو من بوبي هذه الرسول فقائك جاء ابو